بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب جاب الله سبحانه وتعالى يساك حدامو ونن سافيا تأصبر شابيا watan Juma'a al-Ula jirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1432 wanda yake da 16 ga watan 4 lissafin miladiya 2011 mun dawo kan karatun mu na littafin Khutuwat ila sa'ada, kuma yau za mu tashi kan sabuwar matashiya da malamin ya sa ma suna as-sabru 'ala al-masa'ib, wato haƙuri akan musibu da za su damu ɗan adam, za su tayar masa hankali da za su rikita masa al'amura. Malamin ya fara da cewa al-mar'u fi hayatihi mu'arradun lil fitani war razaya, shi dai mutum a rayuwarsa dole ne yau da gobe a gitta masa wasu abubuwa na fitina. Shi ne mu'arradun, nan ce al-insan mu'arrab, an bijirar da shi domin kaza, ma'ana kaza na iya samunsa na fitinu da razaya da tashin hankali, wato abubuwan damuwa iri-iri, wal mihani da jarrabawa, wal balaya da bala'o'i iri-iri. Wala yansa'u nurul imani, shi ko hasken imani baya garai-garai, shi ne yansa'u yakunu nasi'an, nasi'an shi ne zama abu mai fari kwal garai da shi. To shi hasken imani la yansa'u, baya yin kyau ya gare-gare, wa yarsakhu al-yaqinu, haka nan yaqini ya tabbata. To waɗannan abubuwan guda biyu, da hasken imani ya yi kyau da kuma yaqini ya tabbata a zuciyar ɗan adam, to ba sa samuwa illa bitamhisi wal mumahalati, sai an yi tankaɗe da rairaya. At-tamhis shi ne a gwada ka a ga za ka tsaya ko ba za ka tsaya ba, a jarrabe ka da wani abu a ga za ka jure ko ba za ka jure ba, shi ne kuma ma'anar mumahala, tsanani da kunci a ɗora maka wannan yau wancan gobe. Yace wal hayatu mabniyatun 'ala al-mashaq, ita rayuwa an gina ta ne asalinta akan wahala, wato wahalhalu gaba ɗaya rayuwa in dai ta duniya ce to dukkanta wahala ce. Ina fatan ƴan uwa za su nutsu sosai su fahimci maganganun nan da malamin yake so mu fahimta a wannan wuri. Yana ilmantar da mu wata falsafar rayuwa, wato wata sirrin da ke cikin rayuwar nan, da idan mutum ya fahimce shi to hankalinsa zai kwanta, zai hutar da zuciyarsa, ba zai damu kuma ya ɗauki wannan duniyar wani abu ne da ya kai matuƙar har iya tada hankalinsa a kanta ba. Sai ce wal hayatu mabniyatun 'ala al-mashaqi wa rukubi al-akhtari, abinda aka gina rayuwa a kansa shine wahalhalu da kuma hawan hatsurra iri-iri, ma'ana yau ka hau wancan gobe ka sauka, jibi ka hau wancan jibi ka sauka. Wala yatma'u ahadun an yakhlusa min al-mihnati wal alami, ba wani mai kwaɗayin a ce wato ya kubuta kwata-kwata daga kowace irin jarabawa da raɗaɗi da damuwa da tashin hankali, ma'ana ko kai kwadayin to ba za ka samu ba ce ga dan adam ya rayu a wannan duniyar har ya kare ta wani abun tashi hankali bai same shi ba wannan ba sunnar Allah bace walakin ma baina muqillin wa mustakthirin sai dai ka samu cewa akwai wanda nasa abin da ke samun sa din kadan ne wani kuma mai yawa قال ابن الجوزي عبد الرحمن بن الجوزي ينا فدي وانا لتاف الناس مشهوري دمك شام مغدا اكن سوا تو سيد الخاطر ينا شو من يريد ان تدوم له السلامه والنصر على من يعاديه والعافيه من غير بلاء فما عرف التكليف ولا فهم التسليم الله اكبر وانا مغنى تنا دا تصادا يا كما تك فهمتي تا سوسي yake cewa man yuridu duk mutumin da yake son an taduma lahu salamatu a ce ya zauna lafiya har abada babu wani tashin hankali ba damuwa wan nasru ala man yuadihi a ce kullun shine mai samun nasara akan abokin gabarsa kullun wani abu ya faru tsakaninsa da abokan gabarsa to shine mai samun nasara to duk mutumin da yake son haka a ce wai zuciyarsa kullun tana kwallafa cewa sai ta samu wannan a ce ya zauna babu wata damuwa da za ta same shi ba tashin hankali ba za a jarrabe shi ba ba hatsari ba faduwa ba wani ciwo da zai same shi ba wani nasa da zai mutu ba wani abu da zai rasa ayi masa sata ayi masa gobara ayi hatsarin mota da makamantan irin waɗannan abubuwa to duk mutumin da zai zama cewa wai haka yake so ya rayu ba abin da zai same shi mara dadi sannan kuma ya zama cewa duk lokacin da wani abu ya faru tsakaninsa da abokin gabarsa to shi zai ci nasara kullun shine mai nasara wal afiya kuma sannan a lafiya ta dawwama an ce lafiya a larabci tana da bambanci da lafiya a hausance daga nan muka dauko mu da hausan asalinta al'afiya afiya tafi karfi tafi fadi fiye da kalmar lafiya da muke nufi mun ce lafiya muna nufin mutum ya zauna babu ciwo ko shine lafiya yawa to amma a hausance an ce al'afiya ana nufin tsarewa daga kowanne abun damuwa ba iya ciwo ba yawa tsarewa daga fitina fitinar rayuwa fitina ta jiki fitina ta zuciya fitina ta addini wani abu ma ya samu wani ba kai ba yawa wannan shi ake nufi da afiya a ce mutun ya zauna lafiya lau babu wani bala'i shine min ghairi bala'i daga in kana so ka fahimci al'afiya a larabce to ita kishiyar bala'i ne yawa bala'i shine abin da zai same ka ta kowane irin abu ko a zuciyarka ko a jikinka sawa'un wani ya samu naka ta hanyar rashin lafiya rasuwa da makamantansa ko kuma kai din ne aka taba baka da lafiya ka kwanta to duk waɗannan abubuwan sun shafi wato abin da ake ce ma a bala'i da rashin lafiya to duk mutumin da yake son wai ya zauna lafiya lau babu ciwo ba bala'i ba musifa ba abin da zai auka masa yace to fama arafa taklifa to bai ma san me ake nufi da taklifi ba taklifi shine Allah madaukaki ba ya sa mu mun zama akwai dokokin da ya dora mana ba zamu yi aiki da su to na shi ne taklifi a dora ma doka ka zama mukallafi a ce maka kai kaza ka bar kaza to duk mutumin da yake son wai shi ya zauna lafiya har abada zaman lafiya bi ma'ana babu wata damuwa da za ta same shi babu rashin lafiya babu a masa sata ba babu wani hatsari babu wani nasa da zai ji ciwo ko ya mutu ko ya wani abu wanda duk jarabawa ce da za a sa ya samu bakin ciki a zuciya to duk mutumin da yake son wai ya zauna haka kawai ba abin da zai taba shi kullun zuciyarsa garai lafiya lau to bai san ma bai fahimci rayuwar ba ma bai san dan me Allah ya halicce shi ba inji ibnul jawzi wala fahima taslim haka nan kuma bai fahimci me ake nufi da sallamawa Allah lamari ka miƙa wuya zuwa ga Allah ka ce kai ka yarda da Allah ne shi Allah in ka yarda da shi to alamar yana son ka shine ya rika jarraba ka da abubuwa kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kamar da zamu zo mu yau ka haɗu da wannan gobe ka haɗu da wannan sabanin yadda mafi yawan mu muke tunani idan mutum wani abu ya same shi sai a ce to la'alla bakin mutane ne san mu akai masa kaza akai masa wannan duk ba lalle bane Allah subhanahu wa ta'ala yana jarrabar bawansa domin ya bashi lada, domin ya ɗaukaka masa daraja, domin ya kankare masa zunubai kamar yadda zamu ci. Sai ce wala budda min husulil alami, babu makawa sai an sami raɗaɗi da ciwo, li kulli nafsin, da kowane rai, sawa'un amanat am kafarat, ba bambanci wannan ran na ɗan adam mumini ne ko kafiri ne, sai Allah ya taɓa shi da wani abu. Ma'ana dai wannan duniyar da muke ciki to ba gida ne da za a ce ka zauna daga farkonsa har ƙarshen rayuwar ko zaman da za ka yi a ce kawai kana nan lafiya lau, babu abin da zai same ka, wannan ba a taɓa yin sa ba. Yace wal qawati'u mimman yatabayyanu biha as-sadiqu min al-kadhib, su abubuwan yankewa wato musibu da za su auko maka, abubuwa ne da da su ne ake bambance waye mai gaskiya waye mai ƙarya. Qala subhanahu, Allah madauki yana cewa a hasiban nasu an yutraku, shin a bar mutane suna zaton cewa za a bar su, an yaqulu su ce amanna, mu mun yi imani mun ce la ilaha illallah mu musulmi ne, mu masu bin Allah ne, mu masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne, mu mabiya sunnar annabi ne, wa hum la yuftanuna alhali, ko su ba za a fitine su ba. Duk wanda ya bi wannan hanyar yace zai imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya kama addini sau da kafa, to sai an jarrabe shi, sai an fitine shi, sai an sa masa jarrabawa a zuciya wadda za a gwada a gani shin da gaske yake yi wannan imanin ko ba da gaske yake ba. Yace wa malibtila'u illa aksul maqasidi wa khilaful amani, shi ibtila'i wato jarrabawa ta rayuwa, a jarrabe ka da wani abun damuwa, ba wani abu bane illa kishiyar manufar abin da kake so, ma'ana sabanin abin da kake so ne, ko ba shine ma'anan bala'i ba. In san dan adam ne ya fi son a ce ya rayu daga safiya zuwa dare na wuninsa, daga dare zuwa safiya na kwanansa, daga farkon sati zuwa ƙarshe, daga farkon wata zuwa ƙarshe, daga farkon shekara zuwa ƙarshen shekara, a ce babu abin da ya same shi. Haka ɗan adam yake so. To bala'i sabanin haka ne, abin da kake so din nan ba zai auku ba. Ba sunnar Allah ba ce ya barka haka kawai ka zauna lafiya babu jarabawa, babu wata musiba da za ta same ka. Kamar yadda na ba da misalai dai iri-iri, kowa san me ake nufi da musiba iri-iri. Hatta kaya fa, ka taka kaya musiba ce, ka taka kusa, ka karye a hannu, ka karye a kafa, hatsarin mota, jaki ka fado daga kai, wani ya zo ya buge ka, kana zaune wani ya zo ya zage kai, cima mutunci, duk wannan bala'i ne. Wani abu ya sami wani naka, mutuwa ce, a rashin lafiya ce, menene, duk wannan Allah na jarraba zuciyarka ne, za ka yi haƙuri ko ba za ka yi haƙuri ba. To wai a ce mutum ya zama cewa daga farkon rayuwarsa har ƙarshenta komai nasa ƙalau, to wannan baya yiwuwa. To abinda ake nufi da bala'i shine sunkuyan ko kuma kishiyar waɗannan abubuwa ɗin da mutum yake so a ce wato ya zauna ba tare da su ba. Wa khilaful amani, kuma abinda ake nufi da bala'i shine sabanin burace-burace. Burin ɗan adam shine ya zauna lafiya, burin ɗan adam shine ba a jarrabe shi ba, burin ɗan adam shine ya ji daɗi a duniya. To a kawo maka abin da zai gurɓata maka rayuwar nan baka ji daɗin ba, shi ake ce ma bala'i. Sai ce wa duniya, ita duniyan nan fa, la tasfu li ahadin, ba ta zama garai ga mutum a ce ya kuɓuta daga duk wani abu, an ce safa'i, safa'i shine abu ya zama mai kyau, garai babu abin da ya ɓata shi, babu gurɓacewa, babu bala'i, babu musifa, babu tashin hankali. To ita duniyan nan la tasfu li ahadin, babu wani mutum da za a ce ya kuɓuta ya zauna lafiya, babu musifa a cikin rayuwarsa. Walau nala minha ma asahu an yanal, koda ya samu abin da zai iya samu na duniyan nan. Me malami yake nufi? Ka duba duk mutumin da zaka iya cewa a duniyance dai shi ya ci duniya ya samu abin da yake so, duk abin da yake buri a duniya na tarkacen duniya ko a ce ya samu kuɗi ko ƴaƴa ko mata ko abin hawa ko gidaje ko dawaki ko mulki da kasaita da kuɗi mai tarin yawa ko mutum ya samu wannan to duniya dai la tasfunahu ba ta zama masa cewa babu bala'i ko ka taɓa ganin wanda saboda abin da ya tara na duniya ba shi da wata jarabawa da take samunsa in dai dan adam ne to babu wannan abu duk irin abin da ya samu to sai Allah madaukaki ya jarabe shi yau da wannan gobe da wannan amma ba dai a ce wai kana zaune a duniya a ce gaba ɗayan ta dadi ne daga farkonta har ƙarshe ba to ba duniya bace duniya dai ba ta da wannan sifofin babu wani dan adam da zai ce ya zauna a cikin ta ta zama masa daga farkon rayuwarsa har ƙarshe babu wani tashin hankali babu damuwa babu abin da ya kona masa zuciya wannan ba zai taɓa yiwuwa ba ko da kuwa ya samu matukar duk abin da dan adam yake iya samu ka je ka bincika zuciyar mutumin da Allah ya hore masa dukiya ya tara ya samu duk abin da yake so na dukiya sai dai a zo gunsa a roƙa ba za ka samu cewa baya buƙatar wani abu kuma haka ne ko ba haka ba za ka samu cewa zuciyarsa tana cikin damuwa akwai wani abin da bai gama samu ba duk ta duniyar fa an bashi ya mallaki gidajen ya fi kowa kuɗi a duniya to ka je ka same shi sai ka ga cewa yana son wani abu la'alla ka tambaye shi zai ce mulki ko sai san mulki to kuma ka je ka samu wanda yake da mulki Allah ya bashi ko sarauta ce ko harkar gwamnati ne ya kai matukar inda ake iya kaiwa shi kuma ka binciki zuciyarsa me yake so shi ma sai ka samu yana buƙatar wani abu yana son kuɗi kuma ma'ana ya sake dawowa baya da ya samu kuɗin sai ya nemi mulki da ya samu mulki to kuma zai ƙara tara kuɗi har abada ba dai ka ce dan adam wato ya zauna haka babu wani abu a zuciyarsa da yake so kuma a ƙarƙashin wannan Allah jarrabe shi da wani abun wato na damuwa a ce zuciyarsa ya ce maka wai ya gamsu shi yanzu duniya kan ya gama da ita ta kowane ɓangare ka tambaye shi ka ce yanzu a zaman nan naka baka buƙatar komai babu wannan ɗan adam ina fata mun fahimci wannan wannan darasi ne na falsafar rayuwa in ka fahimce shi to zaka ji sauƙin yadda zaka rayu kuma zaka karanci cewa duniyan nan bata kai ai mata abin da ake mata ba ba ta da kimar da za a yi mata irin abubuwan da ake mata don a rayu a kashe dan adam don a rayu a kashe dan adam don a samu mulki a kashe dan adam don a samu kuɗi a kashe dan adam a yi tsafi da shi duk wannan abubuwan suna faruwa ne wato saboda mutanen da suke yi ba su fahimci duniyar ba ballanta na a ce sun fahimci lahira wanda ya fahimci duniyar cewa shirme ce ita kuma da zamu zo mu ji a maganganun malamai na hikimomi a to ba zai irin waɗancan abubuwa din ba Allah madauki ya taimaka saboda muhimmancin maganganun da suke cikin littafin wanda malamin ya kawo zan so mu ci gaba dan mu ji mubasharatan daga abin da ya faɗa mu dauki darasin da zamu dauka bi iznihi ta'ala yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yuridillahu bihi khairan yusib minhu duk mutumin da Allah yake sansa da alheri to yusib minhu zai same shi da wata musiba zai waka masa wani abu ma'ana Allah zai jefa masa wani abu na damuwa komai kankantarsa duk abin da kake tunowa ne na damuwa to kawo shi a zuciyarka damuwa ce daga taka kaya zuwa sama da shi zuwa rashin lafiya zuwa rashin duk matukar abin da mutum zai ji dai ya damu a kansa rashin duniya da talauci kin ne din nan mai hana ka tunani baka da abin da zaka ci babu aikin yi wani da ba lafiya babu zaman lafiya babu kaza ba kaza duk wannan bala'i ne to dukkan su kai masa kallo na alheri sai ka ji zuciyarka ta kwanta ba za ka samu damuwa ba kuma yadda zamu zo mu ci to Allah madaukaki in yana son ka yana son ka samu alheri to zai rika yi maka irin wannan jarabawa din ba za a barka ka rika jin cewa kai a rayuwarka fa ta duniya kai ba a taɓa maka wata musiba ba wannan ba abun alheri bane ballanta za ka rika alfahari da shi
shi ka samu musibar yau wannan ya faru gobe wannan ya faru duk da cewa akwai radadi a zuciya akwai radadi a jiki akwai hasara ko ta dukiya ko ta wani abu ko ta lokaci ko zafin zuciya to akwai kuma wani alheri da Allah madaukaki ya aje maka shi kai baka san da shi ba shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi a nan wal mar'u yataqallabu fi zamanihi shi dan adam yana jujjuyawa ne a cikin zamanin sa a rayuwarsa fi tahawulin a cikin wato canji minan ni'ami a ce yau ya canza daga ni'ima ya koma musifa ya koma bala'i da yana da hali yana da dama yana da kuɗi in kuɗi ne Allah madaukaki sai ya jarrabe shi sai a rasa kuɗin kasuwanci yake yi sai ya lalace aiki yake ko a kore shi da makamancin waɗannan dan adam baya rabuwa da irin waɗannan abubuwa juyawa na daga daɗi a koma wahala daga wahala a koma daɗi dole ne dan adam ya zama a cikin wannan babu mutumin da zaka same shi halinsa iri ɗaya ne daga farkon rayuwarsa har ƙarshe ko da ko yana da kuɗi ila abinda mutane yasa suke kasa gane wannan sun ɗauka alherin duniya a ce shine kana da kuɗi a ce wai ka gama da duniya to kawai kana da naira a aljihunka kana abin da ka ga dama wannan ba shine alherin duniya da mutane sun fahimci cewa ba shine kawai alheri ba to da sun san cewa rashin duniyar bai kai matsayin da zai jefa musu tashin hankali da damuwa ba a zuciya yace wal mar'u yataqallabu fi zamanihi fi tahawulin minan ni'ami wastiqbalin lil mihani da kuma fuskantar wato tashin hankali da wato jarabawa iri iri shine mihan qala ibn al qayyim babban likitan zuciyan nan malam ibn al qayyim yana fadi a cikin littafin sa al fawaid safi na 32 yana cewa man khalaqahu Allahu lil jannati ku saurara ku ji wannan sosai yace duk mutumin da Allah ya halicce shi dan shiga aljanna lam tazal ta'tihi al makarihu to abubuwan ki da damuwa ba za su gushe ba suna zuwa masa in dai mutum Allah ya halicce shi dan ya sa shi a aljanna to Allah madaukaki zai rika jarraba shi yau kaga wannan ta zo ya gama da wannan sai kuma wata ta zo masa gobe waccan ta zo ba dai a ce ya yanke babu tashin hankali babu musiba a zuciyarsa yace wal mu'minul hazim mu'mini na gaske mai tsayawa akan imani wanda baya taraddudi shine hazimi in an ce hazim wato mai yanke abu da yaqini mai karfi baya kuma taraddudi to yathbutu lil adaim shine ke tabbata ke tsayawa a gaban tashin hankali in an ce adaim anan ana nufin manya-manyan abubuwa na tashin hankali yabo ba ana nufin kawai abubuwa masu girma kawai ba girman ana nufin na damuwa to mumini na gaske shine ke tsayawa tashin hankali ya zo ya bangaje shi ya koma kuma ya haƙuri bai faɗi ya rasa imaninsa ba bai rasa yaqininsa ba bai rasa tawakkalinsa ba bai juya zuwa ga wani Allah ba a'a ya tsaya ya fuskanci ubangiji duk musibar da ta zo masa wannan shine mumini alhazim nas'alullahi an yaj'alani wa iyyakum min ha'ula yace wala yataghayyaru fu'aduhu zuciyarsa kuma bata canzawa bata jirkitawa tana tsayawa ne tsam ga Allah shi kadai wala yantiqu bishakwa lisanuhu harshensa kuma ba zai furci da kara ba da kuka in musifa ta same shi duk inda ya zauna ya rika fada yana bada labari to ko dai gashi nan rayuwar koya ma Allah da yake so yayi da mu yau kaza gobe kaza yau mu dai ba mu san ko me muka yi wa Allah yau a jarrabe mu da kaza wannan kuka ne da ƙara ne kake kai wa Allah subhanahu wa ta'ala kake gaya wa dan adam to mumini na gaske baya wannan wa kitmanul masa'ibi wal auja'i min shiyamin nubala'i boye musibu da kuma tashin hankali da damuwa auja'i shine musiba ma'anarsa ɗaya da al-masa'ib waja'u shine ciwo ba ana cewa waja'u ba waja shine ciwon da zai same ka a jikinku to ka rika boye shi kar ka rika tallansa kana gaya wa mutane yau ka shiga bala'i yau kai ciwon kaza ne ma ya dame ka kai baka san yau duniyar nan ma ya taƙiya me ya same ka bane kullun ba alheri cikin abubuwanka to boye wannan abubuwan baka gaya wa mutane min shiyamin nubala'i yana daga cikin alamomi da halaye da ɗabi'u na manyan mutane masu daraja waɗanda Allah ke son su. In an ce insanun nabil, mutumin da yake mai daraja mai kima a cikin mutane kuma musamman agun Allah subhanahu wataala, ma'ana babban mutum ne wannan agun Allah, mutumin da baya zama duk yar musiba da ta same shi ka ji shi ya tallata ta, kowa ma ya sani ba duk abu ne zai samu dan adam a ce mutum ya san, in dai ba an yi a gaban jama'a ba to kai kokari ka rika boye musibar da ta same ka, kai kuma da ba a gaya maka ba kar ka yi wani damu, yanzu wani har abu kaza ya same ka baka gaya min ba, ni na ga dama in boye saboda bana so in ina gaya maka in rika jin cewa ina kuka musiba ta same ni, yaya alheri zai same ni in zo ina kuka ina talla. Mun fahimci abin da ke nufi da alherin, yawa ma'ana hanya ce fata lada, duk musibar da ta same ka hanya ce ta lada ta same ka, ya za ka samu hanyar lada kuma sannan ya zama kana damuwa kana talla kana gaya wa mutane kana cewa a kai yanzu baka sani ba ma ko alheri ne babu a rayuwarka ko Allah baya son ka ne ko Allah yake jefa maka musifa irin wannan, kamar da zaka ji waɗanda ba musulmi ba suna yawan yi idan musifa ta same su mutum ya rika cewa wai haba Allah ya haka. Wannan maganar babu ladabi a cikinta, matukar tawakkali shine mutum ya sallama al'amuransa zuwa ga Allah kamar muka karanta a baya dangane da abin da ya shafi tawakkali. Yace wa ma halakal halikuna illa min nafadil jaladi, masu halaka ba su halaka ba sai dan karewar hakuri da juriya. Aljalad shine juriya, ka jure musibar da za ta same ka, to duk masu halaka ba su halaka ba sai saboda dama ba su da juriya ne, musifa ta samu mutum ya ta kai kawo ya je gun wannan duk mutumin da ya haɗu da shi sai ya gaya masa. Ai akwai irin wannan mutane ko dan abu kadan kila abin ma da zai iya jurewa ne, ko a ce yau ya tashi babu abin da zai ci ya sai ya faɗe shi wajen mutum 20 duk mutumin da ya haɗu da shi sai ya san cewa yau yana cikin hali mara kyau, wannan ba daidai bane. Yau ba a hana ka je gurin mai wani abu ka nemi ya taimaka maka ba, wannan ba shi ake nufi, to amma ka tsaya iyanan in ka samu biyan bukata ka to sai ka tsaya. Shi yasa aka hana mutum ya dauki al'adar sa ita ce roko, ya je nan ya faɗa saboda yana sa ran za a bashi, ballantana mu a ce kullum zuwa yake ya ce a bashi kaza a bashi kaza, an bashi ma ya tara fiye da abin da yake bukata, wannan duk ba daidai bane. Ya kamata mutum ya dangana lamarin sa zuwa ga Allah, sai ce fa khaffifil musab an nafsika biwa'dil ajri wa tashilil amri litadhhabal mihanu bila shakwa, yace fa khaffifil masa'ib, ka saukakewa kanka muziba biwa'dil ajri, da tunanin alƙawarin ladan da aka yi akan wannan musibi. Yanzu idan ka tuno cewa in ka taka kaya Allah zai baka lada, kana zaune aka yi maka sata misali aka haura gidanka aka dauke maka mafi girman ko mafi darajar abin da kake so, aka shigo aka yi maka lalata ko aka kashe wani naka da makamancin wannan, duk damuwa ce. To idan ka tuno cewa duk abin da Allah ya jarrabe ka da shi dinnan to kuma yana baka lada, ba wannan yana saukake maka wannan abun a zuciya ba, to ka kaffafe wa kanka ka rauge wa kanka ka saukake wa kanka damuwar bala'i ta hanyar tunanin cewa a cikin bala'in nan akwai ladan da Allah ya aje maka. Idan kana tunanin wannan zaka saukake maka kanka wahalar bala'in, ba zai daga maka hankali ba, wa tashilil amri, da kuma saukin al'amari Allah zai kawo maka sauki a ciki. Allah ya yi maka alƙawarin cewa zai saukake maka lamuranka, to kar ya zama cewa kana kuka kana shakawa kana kai Allah ƙara, litadhhabal mihan, domin wato bala'in ya tafi bila shakwa ba tare da wato ka kai ƙarar Allah kana koke koke ba. Wa tadhakkar dauman, yace kuma da'iman har abada ka tuna, shine tadhakkar dauman abadan kenan, annaka cewa kai dinnan fa ma muni'ta illa litu'ta, ba a hana ka ba fa sai don a baka. Kai wannan kalmomin suna da kyau kwarai da gaske, ka kalli abin ka fahimce shi, hikimomi ne na rayuwa, ma'ana ka tuna cewa ba a hana ka ba a jefa maka wani talauci sai don a baka a lahira, shine ma'ana duk abin da kaga an rasa maka shi ka shiga damuwa a duniya to za a baka sakamako a kansa, shine ma'anan ma muni'ta illa litu'ta, ba a hana ka ba sai don a baka. walabtalaka illa litu'afa, ba a jarrabe ka ba, ma'ana Allah bai jarrabe ka da wani abu ba sai domin kuma ya hana ka wato bala'in nan gaba, ma'ana a baka lafiya, a tsare ka daga wata damuwa. A ina? A lahira ake nufi. Walam tahanaka illa litasfa, bai jarraba ka ba sai domin wato ya mai da kai gare gare kai kyau, imaninka ya karu, haƙurinka ya bayyana, tawakkalinka ya bayyana. Dalilin da yasa aka jarrabe ka kenan, aka dora maka wani tashin hankali da damuwa. Mun fahimci kalmomin nan masu kyau? Ma'ana duk abin da ka rasa ka tuna cewa Allah madaukaki zai baka kishiyar wannan abin da ka rasa din, wato shine alheri da lada. Ina ma dukan mu mun yi imani da wannan magana. Wallahi in ka yadda da wannan, to ka wuce darajar a ce wani abu kuma a duniya dan kai hasarar sa, dan ka rasa shi wai a ce ya daga maka hankali, bayan kuwa da kana da rai baka da wannan abu. Wane ne Allah madaukaki ya halicce shi lokacin da aka haife shi, uwarsa ta tsuguna ta haife shi, ya fado duniyan nan da abin da ya mallaka? Babu. Ku duba ku ga daga cikin hikimar rayuwar ma, sai Allah madaukaki ya sa idan mutum za a haife shi sai a haife shi babu ko wando, ba wando, ballantana a ce an suturce maka al'aura. Hatta abin da ake cewa mutuncin da darajar, to anan za a samu maka shi. Haka za ka zo tsirara, ba kaciya da loba, ba wando, ba riga, ba hula, ba komai. Don haka ashe duk abin da za ka samu in dai na duniya ne, to a duniyar za ka same shi. To ka san cewa tun da a duniyar ka same shi, to kuma ba za ka ɗauke shi ka tafi da shi lahira ba, anan din za ka bar shi. Ashe kenan amfaninsa iya nan ne. In ka fahimci wannan rayuwar, to wallahi hankalinka ba zai tashi akan ka rasa wani abu, ka rasa wata dukiya, ka rasa wani matsayi, an ka da kai, an yi kaza, an yi menene, aure kake nema baka samu ba, mota ce hatsari, ka rasa ta gaba daya, an yi hasarar ta, da ne ya rasu, menene ka rasa, ko menene ka rasa shi, to baka yi, baka shiga cikin hasara da tabewa ba. Allah subhanahu wataala ya aje maka wani lada sakamakon wato jarabawar da ya maka. Wannan maganar Ibn al-Qayyim kenan. Malamin sai kuma yace kaifa tahunu alayya al-musibatu, yaya musiba za ta yi mun sauki? Shine tahunu, ta zama hayyina. Hayyin ana ake abinda ake nufi da hayyin shine abu mai sauki, abinda ba mai tsanani ba. Yaya musiba za ta zama mun mai sauki? Wannan tambaya ce, ina amsar ta? Musibar tunda an gaya mana dole sai ta samu, haka ne? Dole sai. To idan ta zo, ya za a yi zuciyata ta ɗauke ta da sauƙi, ta zama mini da dama-dama? Shi ne malamin ke tambaya. Sai kawo mana amsa daga Ibn al-Jawzi. Yace ya kulu Ibn al-Jawzi, Ibn al-Jawzi yana cewa laysa fi taklifi as'abu min as-sabri fi al-qada'i, duk cikin abubuwan da Allah ya dora mana shi ne taklifi, farillai kai sallah, kai azumi, kai zakka, kai aikin haji, ka kyautata ma iyaye, ka zauna lafiya da su, ka rabu da su lafiya, ka kyautata wa makotanka, kai tarbiyar ƴaƴanka, kai alheri ga mutane, sannan kuma wato duk abin da ya same ka ka mai da shi zuwa ga Allah, ai duk wannan taklifi ne. To a cikin taklifin da Allah madaukaki ya dora mana na wajibi, babu abin da yake as'abu min as-sabri 'ala al-qada'i fil qada'i, ba abin da ya kai a ce ka yi haƙuri akan hukuncin Allah. La ilaha illallah. Dan Allah, kowa zai bincika ya gani. Ya kake ji ran da bala'i ya same ka? Sai ka ji wani mutum ya dugunzuma hankalinsa bai san ma inda yake ba. Wani saboda damuwa har sai ya faɗi ya suma. Wai tashin hankali ne ya same shi. Ba zai haƙuri ba. Saboda mai haƙuri ya fi komai wahala. Na taɓa gaya mana cewa ita kanta kalmar as-sabr daga larabci da aka samu ta, an samu ta ne daga wani ɗan itace sunansa sabir. A duk halittar abinda Allah, duk ɗan itacen da Allah ya halitta, ba abin da ya kai shi ɗaci. Ɗaci ka ɗanɗana ka ji ɗaci, to ba abin da ya kai bishiyar sabir. To daga wannan kalmar aka samu kalmar as-sabr, saboda ɗacinsa, saboda damuwar da zaka samu saboda cewa sai ka daure kai yaki da zuciyarka kafin ka yi shi to shine malami ke nufi babu abin da yafi wahala irin mutum yayi hakuri akan abin da Allah ya hukunta masa Allah ya hukunta maka ba za ka yi kudi ba a duniya to kai hakuri akan wannan karka ce sai kai yaki amma ba a nufin kuma ka zauna ka ce ai shikenan Allah ya mun hukuncin talauci a'a ai tunda bai gaya maka ba wani abu ne na sirri ko ba haka ba bai gaya maka ba ba a bude lauhil mahfuz din an nuna wa kowa makomasa cewa a duniya zai kare mata talauci ba sai aka ce ka tashi ka nema wannan sababi ne ko ka bi hanyar da zaka samu sai aka sa maka kaida amma ka samu alheri kar ka ci haramu kar ka sata kar ka ci na wani ka nema ta hanyar alheri Allah madaukaki shi kuma shi zai baka in ka nema din ka nema baka samu ba to kai hakuri akan wannan hukuncin da Allah yayi maka cewa zaka nema ba zaka samu ba kana zauna kana aikin ka aka kore ka shi ma haka kana neman dukiya baka samu ba kana neman mulki baka samu ba duk waɗannan abubuwan in ka shiga cikin su ka nema ka rasa to sai kai hakuri wannan hakurin duk da cewa yafi komai wahala juriya akan sa yafi komai wahala to yafi komai kuma dadi wajen sakamako a wurin Allah subhanahu wataala Allah madauki ya kimsa mana a yadda zamu hakuri kuma mu jurewa duk abin da wato ya same mu kuma ya jarrabe mu da shi sai kuma yace wala fihi afdalu min ar-ridha bihi wala hakanan kuma babu fihi ay fi at-taklifi babu a cikin abubuwan da Allah madaukaki ya wajabta mana ya dora mana na kaida na shari'a to babu kuma abin da yake afdalu min ar-ridha bihi abin da yake shine mafifici fiye da a ce ka yadda da shi shine al-qada' din wannan bihi tana komawa ga qada shi kuma bi fihi ta farko tana komawa zuwa ga taklifi muna fahimtar abun wanda suke da littafi a hannunsu yawa ma'ana laysa fi at-taklifi as'abu min as-sabri fi al-qada' wala fihi ay wala fi at-taklifi afdalu min ar-ridha bihi mun fahimci wannan yawa ma'ana babu abin da yake kuma a ce ka yarda da wannan hukuncin da Allah ya maka dama malamai sun ce mana idan musifa ta aukawa mutum wajibin sa guda biyu ne na farko yayi hakuri akan abin da Allah ya hukunta masa din nan mun rike wannan na biyu ya yarda da hukuncin Allah din nan domin me hukuncin Allah aiki ne na Allah aikin Allah babu sharri a ciki ko da cewa a cikin maf'ulatin abin ma'ana abin da kai ka samu sakamakon da yazo gare ka kai zaka ji cewa sharri ne ya same ka ko to amma aikin da Allah yayi na sa maka wannan musibar to shi ba sharri bane ana jin mun taba bayanin wannan abu ko ila kun manta cewa a cikin aikin Allah duk abin da Allah ne yayi shi fi'ilin Allah ne shi ya aikata shi to babu sharri a ciki anan zaka fahimci wannan mabu'in in ka bambance kamar da malamai suke bambancewa tsakanin abin da ake cewa al-fi'l wal maf'ul tsakanin al-khalq wal makhluq la Allah daliban ilimi za su gane wannan ina ba sau dai bana sha bayyana wannan ko akwai abin da ake cewa al-khalq me al-khalq lafazin khalq a larabce ana amfani da shi ya zama ana nufin ita kanta halittar Allah din ma'ana tana zuwa bi ma'anar makhluq amma nan wanda nake so mu fahimta shine ka fahimci al-khalq bi ma'ana fi'lillahi ta'ala aikin Allah da yayi na halitta ba aiki bane yace kun fa yakun sai abu ya samu ga wannan aiki yayi haka ne ko ba haka ba to wannan aikin nasa babu sharri a cikin sa duk abin da Allah yayi to babu sharri a ciki hatta halittar iblis ba Allah ya halitta iblis ba to wannan halittar iblis din aiki ne na Allah to ba sharri bane shi duk da cewa a cikin makhluqat din abubuwan da Allah din ya halitta akwai sharri ba ku gane ba ku dauki shedan din musabbu ba da misali da shi aikin halitta shi a samar da shi a duniya menene aiki ne ko to wannan shi ake ce ma khalq halittar Allah Allah ne ya halicce shi to wannan tunda Allah ne yayi duk aikin Allah babu sharri a ciki alheri ne, amma shi din abin da aka halitta din zai iya zama sharri, amma ba aikin ne sharrin ba. Mun fahimci wannan? Shi shaydan sharri ne, amma aikin halittar a samar da shi ba sharri bane, domin aikin Allah ne. Aikin Allah babu sharri a ciki. Mun fahimci wannan? Me yasa babu sharri a ciki? Shaydan din da Allah halice shi, ya halice shi ne domin wata hikima, don a samu jarrabawa ga muminai. In aka samu shaydan, to za a sami, zai shiga zuciyar mutane ya hana su bin Allah. In ya hana su bin Allah, Allah zai aiko annabawa ya ba su ladan wa'azin da za su shiryar da waɗancan. Masu wa'azi za su samu ladan yin wa'azi saboda mutane sun kauce daga hanya. Kun ga duk wannan abubuwa alheri ne sakamakon ɓatar da mutane da shaydan ya yi. Mun fahimci wannan? Ashe kenan halittar da Allah ya yi, ya halicci shaydan ya kawo shi duniya, ba sharri Allah ya yi ba, amma shi ɗin shaydan ɗin shi ne sharri. To ka kalli waɗannan abubuwan za ka fahimci wannan rayuwar. In Allah ya halitta maka cewa za ka samu bala'i a duniya, za ka samu kaza, to aikin Allah da yayi wannan qada'in babu sharri a ciki, don haka ka yarda da shi. Shi ne wajibinka na biyu. Mun komo kan wannan darasin. Wajibin farko shi ne me? Haƙuri akan hukuncin da Allah ya yi. Wajibi na biyu, yarda da wannan hukuncin cewa Allah ne ya yi shi, aikin Allah ko babu sharri a ciki, na gamsu ya Allah, na yarda kai hukunta mun haka, ka bani ladan jarrabawa da kai mun. Ina fatan mun fahimci wannan. Dai. To shine sai kuma yake cewa wala fihi afdalu min ridabihi ko? To ga wani wata magana ta wannan malamin shi mai littafin. Ya gama maganar da ya dauko daga Ibn al-Jawzi. To ga wani darasi babba shi kuma da ya kawo. Yana cewa wa man ta'ammala bahr ad-dunya, duk mutumin da ya kalli tekun duniya, ka je bakin teku ya ce ka yi kallo, wa alima kaifa tatalaqqa al-amwat, ya san yadda wato igiyar ruwa take haduwa, take karo da juna. Mun fahimci wannan? Ka je bakin ruwa ka gani, idan kai nazari ka kalli yadda wannan abubuwa suke gudana, kuma wa kaifa yasbiru ala mudafa'ati al-ayyam, mutum ya kalli yadda yake ture musifin yau da kullun. Al-ayyam nan ana nufin musifar yau da kullun da za ta zo maka. Lam yatahawwal nuzulul bala'i, to saukar bala'i ba zai ruda shi ya firgitar da shi ba. Ku duba ku ga yadda igiyar ruwa da'iman a cikin kokowa take, ta zo ta yi karo da juna, ta taho kamar za ta tunkuɗe wani abu, kuma ta sake komawa, har abada wannan yanayin haka yake. Amma ba a rasa ruwan ba, ba a rasa duniyar ba. To haka nan gogayyar duniya da rayuwa da bala'i, haka za su yi ta tunkara ɗan adam, su tunkuɗe shi, su buge shi, su bangaje shi, wata ran ya faɗi, wata ran su su koma baya, su musifin, shi kuma yana nan a tsaye a kan daidai. Ina fata mun fahimta. Faɗuwar shi ne ya zama cewa bai dogara ga Allah ba, ya koma zuwa ga wani Allah, ya je yana roƙon wani wanda ba Allah ba ya taimake shi, ya je yana tawakkali ga wani wanda ba Allah ba. Tsayawar kuwa a ce musifar ta bangaje shi, ta koma ita ta faɗi, to shine a ce ya dogara ga Allah, wato ya koma zuwa ga Ubangijinsa, ya tabbata dukkan musibar da ta tinkare shi, wato bata kada shi, ta rasa masa imani ba. Ina fata mun fahimci falsafar abin da ake nufi. Sai ce wa kaifa yasbiru ala mudafa'ati al-ayyam lam yatahawwal, to ba zai tsorata ba binuzuli bala'i wa lam yafrah bi'ajili rakha'in. Sannan kuma yace mutum ba zai yi farin ciki da wani jin dadin duniya na gaggawa da yazo masa ba. Yace a shikenan, ai shi yanzu ya gama da duniya, ya gama tsallakewa, bari yanzu a fanta ma duk dadin da ka samu na duniya, dauke shi cewa mu'akkati, temporary ne. Aro aka baka, ajiya aka baka, wata ran zaka bari. Kullun akwai misalin da muke bayarwa cewa ku duba ku gani, duk wani abu da dan adam yake tunkaho da shi ko yake fatan ya same shi, to an yi wanda ya same shi kuma yanzu ba shi da shi. Haka ne ko ba haka ba? In ka tuno kuɗi, an yi mutumin da bai taba kuɗi, ba a taba samu mai kuɗi irinsa ba, tunda Allah ya bamu labarin Qarun a cikin Qur'ani. An ba mu labarin shi taskokin da yake aje kuɗi, taska da ake aje zinare da azurfa, a ɗauki ɗin da zai buɗe wannan wurin sai kacci majiya karfi sun taru sannan su dauki wannan mabudin da za a sa sai a bude wannan inda aka aje wadannan wannan dukiyar akwai mutumin da yake da wannan dukiyar din da muke da shi yanzu mutum daya ma zai iya bude la'alla wani sai ai yanzu akwai na computer ko wani code ne kawai kana sawa ya bude kata amma ko menene bai kai na karuna ba to amma ina karuna Allah madauki ya halaka shi a nan rayuwar duniya haka zaka gani mutumin da an san shi yana da kuɗi ya mallaki kaza ya mallaki jiragen sama ya mallaki menene yana nan yanzu yana tafiya a duniyan nan ba shi da wannan jirgin ba shi da waɗannan gidajen ba shi da komai akwai wanda an san shi da motoci da menene yanzu yana nan yana tura baro duk waɗannan abubuwan suna nan a rayuwar da kake ciki kai kanka akwai in kuma mulki ne akwai waɗanda Allah ya ba su mulki sun yi mulkin sun yi abin da suka yi a ciki sun yi alherin sun yi sharrin sun yi komai kuma Allah ya kwace kuma suna nan a duniya da ransu kaga wannan zai nuna maka cewa ashe wani abu da zai zo maka na wani dadi ka dauke shi na dan wani lokaci ne in ka dauki cewa wai kai yanzu ka gama fita daga talauci ka gama fita daga damuwa to zaka samu tashin hankali da musibi shi yasa sai ka dauki abin da sauki kuma bi iznihi tabaraka wa ta'ala sai kaga cewa ka sami wato cin jarabawa da akai maka sai ce falata ta'allam ala fawati hududil hayati kar ka samu radadi a zuciyarka akan wani abu na raban duniya ya kufce maka shine fawati kufcewar hududi rabo na alhayati na duniya wani abu ne wato na duniya baka da shi mulki kake so baka samu ba dukiya kake so ka rasa ta aure kake so baka samu ba wani abu kake tinkaho ko menene na duniya baka samu ba ya kufce maka ka dauka baya cikin abin da aka rubuta zai same ka wa anzil ma asabaka min zalika thumma qata'a manzilata ma lam yusib wannan koma din da muka gani a cire ta tsakanin wa anzil ma asabaka min zalika ka cire ta saboda ma'anar ta bayyana gare ka in ka karanta kana tsayawa a wurin zaka rasa ma'anar mun fahimci abin da yake nufi yana cewa ne wa anzil ma asabaka min zalika duk abin da ya same ka min zalika na wancan mene hududud duniya raban duniya na wani alherin duniya kuɗi ko mulki da ka samu sannan kuma in qata'a sai ya zo ya yanke mun gane ka samu duniya sai ta yanke can ai an ce maka karka yi radadin karka damu karka yi kunci karka samu wani tashin hankali saboda ka rasa wani abun duniya ko to wannan abu hali na farko kenan abin da ka rasa bai zo ba kwata-kwata to karka damu mun ji daya hali na biyu abinda ka samu na wannan abun duniyar thumma qata'a sannan ya yanke to shi kuma anzilhu ka aje shi a ma'ajiyar abin da dama can bai zo ba ba ku gane ba wa ya gane zai yin bayani halin farko dama bai zo ba ko aka ce karka radadin karka damu saboda ka rasa shi abu na biyu shine ka samu abun ya zo ka ji dadin sa sai kuma ya yanke to in kana so hankalinka ya kwanta ka dauke shi ka sa shi a ajin dama can kamar bai zo ba ya yau ka rushe shi ka dauka dama can misali da kana da wani matsayi a cikin al'umma ko shugabanci sai Allah ya kwace shi daga hannunka sai ka dawo talaka to ka dauki cewa dama can baka yi ba ka aje shi ka cire wannan shafukan misali in ka dauka diary dinka ne kana rubuta abubuwan da kake yi to da shafukan da suka fara daga ran da ka fara yin wannan shugabancin daga zuwa ran da suka kare ka yanke su daga cikin diary dinka sai ka yar akwai su ko babu ma'ana ka dauka ba a yi su ba kwata-kwata to sai hankalinka ya kwanta mun fahimci wannan shine hali na biyu yauwa in kuma duniya ce haka kuɗi ne ka dauka baka taba yi ba in suka same ka ka rasa su ka dauka dama can babu su kila jiya ka je ka sami wani wata riba a kasuwancinka ka taho da ita gida yan fashi da makami suka kwace to ka dauka kamar shekaran jiya kake baka fita ma fatocin ka samu wannan kuɗin ba ka dauka dama can babu mun fahimci wannan ashe ka samu kwanciyar hankali ko yauwa wa anzil ما طلبت من ذلك ثم لم تدركه منزله ما لم يطلب شيما wannan koma din ku cire ta ta min zalika wa anzil ka saukar da in an ce saukar ma'ana ka sa shi a matsayi ma talabta min zalika duk abin da ka nema na duniya wani abu ne kake tinkahon kake hankoran ka ba tinkaho ba kake hankoran ka same shi na duniya ko mulki ko kudi ko aure ko menene misali to duk abin da kake fatan ka same shi thumma lam tudrik sannan sai baka same shi ba kana so ka samu sai baka samu ba to ka sa shi a matsayin abin da baka ma nema ba ya zaka ji ai zaka samu kwanciyar hankali ko yawa ka nema ka rasa to ka dauka dama baka nema ba ka aje wannan shafin da yake da alaka da ka nema ka rasa din shi ma cire shi daga zuciyarka cire shi daga tarihin rayuwarka sai ka samu kwanciyar hankali ma'ana ka dawo status quo kamar da ake cewa ka dawo inda kake da kafin wannan yanayi mun fahimci abin yawa dan Allah baka in ka dauki wannan halayen guda uku zaka ji dadin rayuwarka a zuciya ko ba zaka ji dadi hankalinka zai kwanta in kana duk mai irin wannan tauhidin yaushe za a ce wai saboda an masa sata ya dunguzuma hankali ya tashi ya rasa inda zai yaushe za a ce dan ya rasa wani abun duniya ko mulki ko makamancin sa shikenan kuma sai kone kone sai zagi sai cin mutunci wannan duka babu sai tawakkali sai koma zuwa ga Allah subhanahu wataala yaqulu ibn qayyim yana cewa qala li shaykhul islam marratan wata rana shaykhul islam ibn taymiya yana ce da ni al-awarid wal mihan abubuwan da suke bijirowa mutum da kuma jarabawa na rayuwa hiya kal harri wal bardi kamar wato zafi ne da sanyi musibar rayuwa kamar zafi da sanyi ne me ake nufi kamar zafi da sanyi akwai wata rana da misali za a ce ga lokacin zafi yanzu in za a ce lokacin zafi muke sai mu ce ya Allah ba ma so a fasa wannan zafin ko kuma lokacin sa yazo sai ya fasa kawai Allah ba zai yi shi ba ba taba yi ba in lokacin zafi yazo zafin nan za a yi in lokacin sanyi yazo sanyin nan za a yi kamar yadda fitowar rana da fitowar wata Allah bai yi lokacin da har yanzu za a ce ga rana ba ta fito ba rana tana fitowa to da fitowar nan tata ma'ana in ka kwatanta da sanyin da zafi ka dauki musibu su ma haka suke ko kana so ko baka so za su zo kamar yadda in baka son zafi ma zafi zai zo har wani lokaci an zaka ji muna tattaunawa wannan yace ni kan da zafi nafi son sanyi wannan yace a ni kan nafi son zafi saboda akwai kaza wannan yace a ina samun yawan cututtuka lokacin zafi ne wannan yace a lokacin sanyi ba kaza amma duka muna da damar mu hana ba mu da dama mu hana to mu dauki musibin duniya da jarabawa da rashin lafiyar da zamu yi da tashin hankali da satar da za a yi mana da rashin wani abu na duniya mu dauke shi kaman haka dole sai ya same mu ba yadda zamu yi shine sai yake cewa wannan magana Ibn Taymiyyah ne ce fa idza alimal abdu in bawa ya san annahu cewa la budda minhuma babu makawa sai an yi zafi sai an yi sanyi ma'ana babu dama sai an yi musiba sai ta zo masa lam yaghdab liwurudiha to ba zai bakin ciki ba in sun zo din kamar yadda ranka ba zai baci ba in zamanin zafi ya zo kace ya Allah dan me kuma za ka kawo mana zafi to haka nan in ka samu bala'i kar kai fushi da Allah ka kwantar da hankalinka kai hakuri wa lam yaghtamma ba zai dugunzuma ba in an ce yaghtamma saboda tsabar bakin ciki mutum hankalinsa wato ya damu lidalika ga wannan abun walam yahzan kuma ba zai bakin ciki ya samu damuwa ba fatawariqul hayati humumun abubuwan da suke aukowa mutane a yau da kullum na rayuwa humumun damuwa ce wan nasu fiha su kuma mutane dangane da waɗannan humum din damuwar da tashin hankali mu'azzabuna ana azabtar da su ne ala qadri himamihim biha gurgudan damuwar su da wannan abu ga wani sabon darasin kuma in Allah ya jarrabe ka da musifa da wani bala'i to gurgudan yadda ka sa shi a zuciyarka gurgudan azabtuwar da za ka yi haka ne ko ba haka ba ma'ana idan ka dauki abin da girma to sai ka fi shan wahala, in ku ka dauke shi da sauki yanzu nan sai ya wuce, wani ma sai shi kaga wani kamar ba shi akai wa kaza ba, ko damuwa bai ba, bamu ga ya girgiza ba, bamu ga hankalinsa ya tashi ba, saboda me shi a zuciyarsa Allah madaukaki ya hore masa iya hadiye tashin hankali, to iya hadiye tashin hankalin nan wallahi ba karaman nasara ba ce. Rashin iya hadiye tashin hankali shike haifan mana da irin cututtukan da muke yanzu cikin su, haifatan shi yanzu ga yaro karami shekara 20 20 da wani abu 30 ko shi ma yana da haifatan shi, da sai manya ake ko ba haka bane, amma sai ga mutum yana ta zuwa asibiti yanzu aje a gwada, saboda me ya kullafa zuciyarsa a wannan rayuwar ta duniya, sai ya samu kaza sai ya samu kaza, in kuma bai samu ba to yanzu wane ne shi, ko sai ya ga bayan wane sai ya manta Allah ne wane sababi ne kawai, mun fahimci wannan. To idan mutum ya dauki abu da zafi hakanan zai zo masa, in ko ka dauke shi da sauki wallahi sai kaga cewa kamar ba a yi maka ba. To shine yake fada cewa mutane ana azabtar da su ne a cikin bakin ciki da damuwa, to suna azabtuwa ne gwargwadon yadda suka damu da abu, yawa in ko basu damu da shi sosai ba haka yace wal farahu biha huwa aynul mahzuni alayhi, farin cikin da suke yi da wannan abun shine ainihin abin da suke bakin ciki, ma'ana da farin cikin da bakin cikin duk ɗaya ne dangane da sakamako, ba dangane da aukuwar abun ba, dangane da aukuwar abun zaka ji zafin abu. To amma da a ce za a yi maka wani abu, mace a ce misali baka da lafiya, in ka tuno cewa lada zaka samu me ya kamata kai, sai kai murna ko to wannan murnar da zaka yi ai ita ce ainihin bakin cikin da ka samu din, ma'ana da wannan bakin cikin da wannan farin cikin sun tashi sun zama daya dangane da wato jikin naka, ko kai bakin cikin ko kai farin cikin musibar ta riga ta auku, mun fahimci abin, sakamako ne dai yake da bambanci, za a baka lada in an samu in ka samu musiba a sannan kuma za a kankare maka zunubai in wannan musiba ta zo, ina fata mun fahimci abin da yake nufi, ma'ana kar ka dora bakin ciki mai yawa saboda musifa ta same ka, ka kwantar da hankalinka ba a kanka aka fara ba, kuma ba za a kare a kanka a ce kai ne na ƙarshe har a bada labarin ka ba. Yace alamuha mutawallidatun min ladzatiha, radadin wannan musibu suna haihuwa ne daga jin dadin da ake yi, jin dadin da kake yi da ba kana kwantar da hankalinka ba, Allah madauki ya baka duniya ya baka kana jin dadi, to ai wannan jin dadin da kake daga cikin sa ne kuma Allah ya haifar maka da musifa sai ka samu tashin hankali, daka abin nan yana nan ba canzawa yake yi ba. Wa ahzanuha min afrahiha, haka nan bakin cikin daga farin cikin yake zuwa. Yaqulu Abu Darda'i, Abu Darda'i yana cewa ya daga cikin sahabbai ne wanda wannan duniya bata dame shi ba, yana cikin manyan sahabbai masu zuhudu, ku saurari wani darasi babba da ya babu dan Allah kowa ya rike shi. Yace min hawani dunya, daga cikin launin duniya da rashin mutuncinta da rashin darajarta, alallahi agun Allah, abinda zai nuna maka cewa duniya ba komai bace agun Allah madaukaki, annahu la yu'sa illa fiha, shine ba a saban Allah sai a cikin ta, ma'ana ita duniya alamar cewa ita shirme ce ba komai bace, saban Allah ma ba a yi sai a cikin duniya. Wala yunalu ma indahu illa bitarkiha, abin da ke wurin Allah kuma na alheri da lada da daraja shi kuma ba a samun sa illa bitarkiha, sai ka bar duniya, kun fahimci abin da yake nufi, yawa ma'ana duniyan nan ba komai bace, tunda da tana da muhimmanci da daraja a gun Allah, to ba da ba a saba wa Allah a ciki ba, kuma da duk alherin da Allah yake so ya baka doda a ciki zai baka, ashe tunda ya zama cewa ana saban Allah a cikinta to ba gun alheri ba ce, tunda kuma abinda kake so na alheri dawwamamme shine shiga aljanna ko, to shi kuma ba za ka same shi ba sai ka bar duniya. Hakanan kuma a falsafar abin a rayuwance, in ka kalli abin, idan ka bar saban Allah sai ka zauna a duniyar lafiya, hakanan kuma idan ka bar duniya baka damu da ita ba to zaka samu abin da Allah yake so ya baka na alheri duk wannan shi ma an ka fassara zaka kalle shi ta wannan fuska din ma'ana ka bar saban Allah kuma ka rabu da duniyar karka damu da ita sai Allah madaukaki ya sa maka ita kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ne cewa duk mutumin da ya dauki duniya da muhimmanci da neman dukiya da muhimmanci zaka ga cewa sai Allah madaukaki ya sa masa wato talaucinsa a zuciya ma'ana ya zama cewa zuciyarsa kullun tunanin abun duniya idan ko bai damu da duniyar ba ya zama ba ta da daraja a zuciyarsa to Allah madaukaki sai ya sa masa ita a idansa ma'ana yana kallanta a duniya yana amfani da ita yana morewa amma bata shiga zuciyarsa ba dan haka babbar darajar dan adam shine ya zama cewa duniyan nan bata shiga zuciyarsa ma har ta samu gun zama ba ballantana har ya zama ya damu da ita har ya zama cewa zai iya cutar da wani akanta zai iya kashe wani akanta zai iya raba wani da jin dadin sa da rayuwarsa ya kawo masa tashin hankali saboda shi din ya samu duniya wannan duniyar bata da kima bata da mutunci bata kai wato ai mata irin wannan abun ba a fa aiqin bi qadrillahi wa khalqihi ina ga musaya a wannan go a darasin mu na gaba insha Allah sai mu karasa tare da farawa anan insha Allah da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya cire mana kudayin duniya daga zuciyar mu ya kimsa mana sansa da kuma san manzansa sallallahu alaihi wa sallam da san addinin sa da biyayya ga addinin sa a cikin zukatan mu ya zama cewa mu dauki duk abin da yake jarraba mu da shi na musibu na yau da kullun a matsayin hanya ce ta lada ya kara mana hakuri da yarda da abin da ya yanka mana na hukunci ba tare da mun yi fushi da shi ba ba tare da mun kai karansa zuwa ga ƴan uwan mu dan adam ba ya Allah subhanahu wa ta'ala ka tabbatar da mu akan addinin ka na gaske kuma ka karbi rayukan mu akai wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am Allah madaukaki ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa duk wanda yake fushi akan abin da Allah ya yi to shi ma Allah zai fushi da shi kaga ba zai samu ladan bace yawa duk mutumin da yake yana fushi akan abin da Allah ya jarrabe shi da shi yana tasakhuti yana zagi yana cin mutunci saboda Allah ya yi masa wani abu to Allah madauki sai hana shi ladan wacce musifa din saboda me bai mai da lamarin sa zuwa ga Allah to da haka duk abin da ya same ka duk abin da ka rasa ka mai da lamarin zuwa ga Allah Allah madauki sai ya juya maka abin da ya fi shi me annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko in musiba ta samu allahumma me ajirni fi musibati wa abdilni khairan minha addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa ummu salama kenan ko ya allah ka bani lada akan musibata kuma ka canza min abin da ya fita in kowa zai iya irin wannan ashe za a samu zaman lafiya ba za ka tashi saboda ka samu damuwa ka rasa wani abu ka je ka cutar da wani ba kana ganin a gabanka shine sababi ko yawa to ka dauka cewa shi sababi ne amma asalin ainihi Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kaddara shi ya rubuta wannan abu rashin lafiya ce menene duka ne wani ya zo ya maka ya kwace maka sata ce fashi da makami ne ka dauka an rubuta wannan abu kai hakuri ka kwantar da hankalinka ko mai ka rasa wata rana zai dawo yadda wancan ya dauka yau ya sace maka dukiya ya tafi da ita zai je ya kashe ta wata ran kuma zai zauna ba shi da ita har sai ya sake zuwa ya sake satar wata ko kaga a ce ba zama za ta yi tare da shi ba to kai ma yadda ka rasa yau wata ran kuma ta wani za ta zo maka shi yasa babban abin da ake so ya zama cewa kofofin da za ka bari dukiya ta zo maka kofofin alheri kawai ka bari a bude su zo maka ta hanyar alheri in ta zo maka ta hanyar alheri shikenan amma kar ya zama cewa kana neman ta ta hanya mummuna ko ka cutar da wani ko ka zage shi ko ka ci masa mutunci Allah madaukaki ya kyauta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.